Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litini 24 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji yadda ake ta kokarin yaki da yawan shaye-shayen muggan kwayoyi tsakanin matasa a jamhuriyar Niger.
Shi shaye-shaye matsala gare shi kuma yana da illa, mun aka fara shi ba sai yau shi zai tsaya ba, kuma ba yana da wuyar sayar da balle kwaya ku.
Kamar kowace ranar Litini yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Alamu Itikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkanmu da wannan safiya ta yau Litinin, ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Sojoji a Burkina Faso sun gudanar da zanga-zanga a wasu barkokin kasar domin neman koran manyan hafsoshin sojan kasar tare da ware wasu ƙarin kayan aiki a yayin da aka kwashe shekaru 7 ana gwabzawa da masu kaifin kishin Islama. Hukumomi sun ayyana dokar hana fita daga karfe 8 na dare har illa ma sha Allah, kuma ma'aikatar ilimi ta ce za a rufe makarantu daga yau Litinin zuwa gobe talata a duk fadin kasar. A safiyar Lahadi ne aka sanar da samun tashin harbe-harbe a sansanonin soji da dama, lamarin da ya sa ake fargabar sake juyin mulki a kasar da ke fama da rikici a yammacin Afirka da ke fuskantar mamayar sojoji. A halin da ake ciki, masu zanga-zanga sun nuna adawa da yadda gwamnati ke shawo kan barazanan masu jihadi. Sun kuma kona shalkwatar jam'iyya mai mulki, sai dai gwamnatin kasar cikin gaggawa ta musanta raɗe-raɗi da ake yi na cewar za a yi sulhu, kuma jerin bukatu da sojojin 'yan tawaye suka gabatar ba a yi maganar yunkurin hamɓarar da shugaba Roch Christian Kabore ba, tare da jaddada bukatar samar da ingantaccen dabarun yaƙi. An fara tattaunawar kwanaki uku a tsakanin tawagar Taliban karkashin jagorancin mukaddashin ministan harkokin wajen kasar Amir Khan Muttaqi da gwamnatin Norway da wasu kasashen kawance a birnin Oslo, a daidai lokacin da ake fuskantar tabarbarewar al'amuran jin kai a kasar ta Afghanistan. Taron na sirri da aka fara a jiya Lahadi ya sake haifar da muhawara kan ko sun halasta gwamnatin ta Taliban. Mataimakin ministan al'adu da yaɗa labarai na Taliban ya aika da saƙon muryar Muttaqi a shafinsa na Twitter, inda ya bayyana fatan tattaunawar da za a yi a Norway za ta zama ƙofar ƙulla kyakkyawar alaƙa da yammacin Turai. Norway ta jaddada cewar ziyarar ba yarda da gwamnatin Taliban ba ce, amma wani jami'in Taliban ya ce wannan mataki ne na farko. Wasu masu zanga-zanga sun taru a birnin Oslo domin yin Allah wadai da taron. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Gaida Yusuf da ya kawo mana labaran duniya kashi na biyu, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jamhuriyar Niger, inda kamar sauran sassan kasar, 'yan agres ke fama da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi tsakanin 'yan makaranta, wanda don haka ne ma ake kokarin tashi tsaye. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
Matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi a tsakanin ɗalibai na sakandare a Agadez, musamman na ƙananan ajujuwa waɗanda shekarunsu ba su wuce 12 zuwa 15 ba, sai ƙara ta'azzara yake yi. yanda makarantun sakandare a Agadez matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi ta samu gindin zama inda ɗaliban sakandare a Agadez suka tsunduma kansu cikin harkokin shaye-shaye miyagun kwayoyi. Madam Bashir Assagada, shugabar ɗaya daga cikin manyan makarantun sakandare a Agadez, ta bayyana girman matsalar inda ta ce matsala ce da ke nema ta mayar da hannun agogo baya a kokari da ake na tsaftace halayyar ɗalibai.
Muna ganin yara wasu sai ka gani ma ya juya musu kokwalluwa har karatun nasu duk ya tabarbare, tunda akwai wani ka na wani yaro har klaskin terminal da muka gani abin ya mishi yawa firamare dai abin tausayi ne, abin yayi yawa ka daga mulkin nan tunda akwai diya suna shigowa suna shaye-shaye bayan klasoshi. Mun samu yara NCGM da SNCM da suke shaye-shaye, yaran ya gwada mana har inda suke taya suna dokowa inda suke taya suna sayowa, idan abando ne nema zai yi kadai ya bar karatu. Mun ga yara diya da muke musu kokari muna matsa musu su abin da suke gani bari ekol ya higara su.
Ɗaliban ke sa kansu cikin wani yanayi mara kyau sakamakon miyagun kwayoyin da suke amfani da su da wani lokaci har ta kai ga juya musu kwakwalwa. Alkasim Halilu, shugaban wata babbar makarantar sakandare a Agadez, ya bayyana irin matakan da suke ɗauka da zaran sun sami ɗalibi da irin wannan yanayi.
Wani hali da yara ke ciki na wani kama a waɗansu abubuwa ba ne ya taɓa yake yin irin wannan, tunda mutum cikin hankalin shi dai yadda yake ba uwayen shi girma haka ya kamata ya ba mu shani ya ba kuma lakwal girmanta saboda ne masani ne ya zo. Mun kuma irin wannan in aka samu irin shi ma akwai abin da ake ce matsari na cikin lakwal reglement interieur, kuma yana da article bisa halin da yaro yake shiga ciki. In tabbata an rike wani yana cikin irin wannan hali, lakwal matakin ne take ɗauka na ana iya mishi conseil de discipline ma saboda a ba gawa kashi mai rai ya ji tsoro.
Iyaye da dama suna masu bayyana takaicin su kan yadda ɗalibai kan are wata tarbiyya ta daban wanda a cewar su matsala ce da ke buƙatar kulawa kowa a tsakanin al'umma. Ibrahim Atefok, shugaban kungiyar iyaye ɗalibai a Agadez.
Wanga abu na shaye-shaye gaskiya zan babban matsala a cikin makarantun yara, sai hankali sai hatara shi shaye-shaye matsala gare shi, kuma yana da illa in aka fara shi ba sai yaushe zai tsaya ba, kuma ba yana da wuyar sayar da balle kwaya. Kwaya ita ce ma take da babban matsala, uwaye yara uwaye kokari tarbiyya ce ta bace su.
A ganin kungiyar ɗalibai ta ESN, matsala ce da ya kamata a ba hanyar wayar da kawunan ɗaliban da nuna musu illar da shaye-shayen kan haifar. Wafik Garabubakar shi ne shugaban kungiyar ɗalibai ta ESN reshen jihar Agadez.
Mu ma kai ba mu jin daɗin shi, za ka gani ƙananan ɗalibai maza da mata suna harkar shaye-shaye ko makamancin haka. Abin da za mu iya yi da sensibilization bisa kan harkokin shaye-shaye haka wajen ƴan lakwal, in ana kamar wayar da kansu abin kamar an samu ragin shi.
Masana dai na ganin dole ne sai hukumomi sun ɗauki matakin ba sani ba sabo. Ƙarshen rahoton kenan. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga birnin Agadez a jamhuriyar Nijar.
Sai da Hamid, yanzu kuma ga Yusuf dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargadi Rasha a jiya Lahadi cewar Washington ta san dukkan dabaru da Moscow za ta iya amfani da su don durƙusar da gwamnatin Ukraine, amma za a ci gaba da shiga tattaunawar diplomasiya da fatan ganin an sassauta tashin hankali a gabashin Turai. Blinken ya ce tabbas yana yiwuwa diplomasiyar da Rasha ke aiwatarwa ta hanyar yin shawarwari ne kawai, kuma hakan ba zai shafi yanke shawarar su ba game da mamayewa ko wata hanya ta daban ko a'a a Ukraine. A cewar Blinken a wata tattaunawa da gidan talabijin na NBC suka yi da shi a cikin shirin Meet the Press, amma muna da alhakin ganin tsarin diplomasiya ya tabbata. A wata hira ta daban da gidan talabijin na CNN ya yi da shi a shirin State of the Union, Blinken ya yi watsi da cewar nan take Amurka za ta kakabawa Moscow takunkumi mai tsanani na tattalin arziki wanda ta sha alwashin yi idan shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya mamaye kasar Ukraine. Rasha ta tara dakaru sama da 127 a daidai iyakarta da Ukraine, tsohuwar jamhuriyar Soviet.
Da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya. Wasu sauraro karfa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koyaushe kuma za a iya zuwa shafukan mu na sadarwa wato dake BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a dan shakata da wannan lokaci ne da zan dan koma gefe guda Nasir Adamu Ifikaya ya shigo da shiri na gaba
Zauren matasa Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake taba abubuwan da ke ciwo matasa tuwo a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin Zauren matasa na VOA kuma na kusa da na karshe da muka dauka a Bauchi ya duba yanda matasa ke jin hankalin yan uwansu su yi takatsantsan da zama zuga-zugi na wasu masu muradun siyasa ta hanyar son zuciya Matasan sun hada da Al-Mustafa Jisufi, Rayyan Dayir Usman, Abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Memanja da Dallami Hansan Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Abunka hankalinka ba zai bata har ka tafi wani da yake kai ce baka hawo mota mu tafi gari kaza ni shi wani kaza ka ce ka dare ni kaza ya san cewa kana da abin yi
to matasa ai akwai kuma maganar da ake cewa cikin masu ai yan siyasa masu takarar ma da matasa matasa ne irin ku wata kila da tsawon ma yanzu za a ce a cikin siyasar kusan wasu matasa ne ke mai gurbin
to ba za mu ce ba haka bane malam Nasir Elikaya babban matsalar shine mu matasa majority mu mafiya yawancin aksarin mu ba mu taba rike naira miliyan 1 ba ma ina kake da kudin da zakai takara sayan fon na jam'iya na tsayawa takara a jam'iya ma yafi karfin ka sannan kuma bayan nan da wayniyar da za a yi na zirga-zirga daga kan party din ka ci primaries ita kanta a tsaye da kai a jam'iyar da duk ka tsaya din ma a wajen primaries ma kudi ne sannan uwa uba an gama wannan a zo a shiga layi da biyu layin neman jama'a duk inda ka je in baka da sisi ba mai yinka ɗan uwan mu matasa mu muke kuncewa junan mu zani a kasuwa komi tantantar matashi komi karatunsa komi ilminsa komi hankalinsa in dai bashi da wannan kudin to yau rayuwar mafi yawancin yan kwana matasa ta zama kudin ka shine mutuncinka
wannan gaskiya ne yanzu kuwa ga misali sunana Abrahaman Antel idan har za a ce za a bada dama wa matasa mu matasa al'umma kowace gari a ce matasa su hadu mai taro mai sisi a tallafa wa matashi kwaya ɗaya mai ilimi mai hankali mai tunani mai basira mai hangen nesa a taimaka masa a ce ya tsaya kowace irin takara ne in gwamna ne in dan majalisar jiha ne in ma dan majalisar tarayya ne in sanata ne to in Allah so ya dan aka yi ma matashi haka da a samu canji mai ma'ana canji mai daurewa amma muddin aka ce matashi ne wani attajiri ko kuma wani dan siyasa zai zanto ubangijansa shi zai kashe masa komai ya zamo dan takara ya zo ya ci zabe to dena ayyuka ne da shawari ko kuma da tunanin shi wancan ubangijansa
an gudu ne ba a tsira
an gudu ba a tsira ba
wani yawanci ai masu kudin suna daukan nauyin mu ne su tura mu in yaso kaza a sa kai rantsuwa da qur'ani a majalisa kai waye amma aiki kake mu wanda ya turo ka ya ji ya labe ba tabiya da bamu da fifi mu
yanzu mu matasa akan yi amfani da mu sai ga mutum ne yana gwamna ko kuma na shugaban kasa sai ga ya turo wanda yana ganin bare kai labari ba sai ga ya dauki nauyin sa kai da kake ganin misali ana maganar kai ka tsaya takara sai ka ga ana maganar pump din da zaka saya kawai na takara na gwamna wa sai ka dara miliyan 50 ana naka samu daga sai da iyayenka ne ko kuma kowa da wada ka sayar ka
to alhamdulillah sunana talla ne son gaya barjanga ni abin da nake gani kawai mafita shine sau da mara ga mutum duk kujin ka ce ai wani ya cancanta amma bai da kudi bai da kudi amma haka ni shawaran da nake bara idan muna son mu samu mafita shine kawai solution duk wanda ka san cewa ya cancanta zai taimake al'umma yana da kobo bai da sisi ka taimake shi da addu'a kuma ka fito ka zabe shi kuma matasa ina kira a gare mu babu kujeran da aka ce matashi bara kai contestin ba sai dai rashin kudi ta haram bamu da kudin siyan fa bamu da motocin zurga zurga da sauran su
don haka akan abin da dallami yan san gai ya fada ai komi cancancerka komi kudin ka idan ka fito wallahi idan baka da almalin nan wakin nan fara da yan mabuda ba fa mai kallon ka da ka sai mun tashi mun ji
alƙawari mun ji kuma da Allah Usman suna na rayyan Nahiru Usman Nabai wato abin da shi san kin kara mana bayani akan wannan abu abin da ya kara mai da matasa baya shine idan wai mutum ya fita in yace wai shi ya kamata a ce ya fita an san zaka kuri ne da wannan himma da ilimi din dan uwan zo ta shi zai fara sai sa wai kaiwa kai dan gidan wa shi wancan ne ake zaunan gidan wancan nan mu me yasa mu ba za mu iya goyon baya kan mu a ce kamar yanzu yanda aka bara dama ba wanda ba zai iya fita ba yanzu akalla bari a ce wani a ce ya fito daga anguwa an san cewa ya iya sai mu yi umumi duka mu tafi mu yi kokari ɗan anguwan fara kokarin mu yi himman mu ɗan ta anguwan su shigo ɗan wancan anguwan su shigo kaga idan muka kai sa mun san cewa matashi mu ka kai matashi kuma ka san kuma yanzu kaga yanzu ka san kuma ka san Najeriya na yanzu abin take nema yanzu wallahi duk mutumin da ya wuce shekara 70 sai ka rike sannan mun
wannan musiba dole ga ni wata yaran yanzu kasan ma gaba ɗayanta matashi take bukata mai jini a jiki matashi muna addu'a Allah ya sa ne matashi ne da yake zuwa ya dubi dawanyen matsalan talaka ma fa gaba ɗayanta ita garo fort matsalan talaka fa mai sauki ne samu asibiti kusa da shi ya samu ilimi ingantacce ya samu dan masarufi abinda zai dan dafa sa a sauke ya dan samu man petrol din sa available ko ina zai je ya dan same shi a sauki shine iya damuwar talakan Najeriya
to mu ɗan wa talakawan a kullewa min mu ɗan uwa muna cewa mu matasa babban matsalar mu shine ba mu san ciwon kanmu ba babban matsalar mu na biyu shine matashi mai hankali mai ilimin ba mai mara masa baya sannan mu ɗan uwan mu za mu fara cikunce masa zani a kasuwa yau in kace matashi ya fito wallahi azimi in dai ba dan wani bane haka za a ce wannan dibidibin a je a da ba abin da zai samu ko kan su labarin ɗan majalisar jama'a ke nema na'am
eh nace in haka ne me yasa matasan yadda suke taruwa idan wani ko zai aure a cikin su tara masa kudi ya samu yayi auren ko zai aje ayi irin aikin gayya din na ayo wannan aiki a gona ko wancan yasa ba za a taru a mara mutum tsaye ba ya tara masa abin da zai takar ba
mafi yawanci malam Nasir Ali Kaya idan aka taru aka yi hakan ma wani matashin ana tura shi inda ya tafi a misali majalisar jaha daga ranan ya rabu da wakannan kungiyar daga ranan ya canza gida daga ranan ya canza abokai daga ranan ya canza waya inda ya tafi inda ya ci ai an ba hijari ai daga ranan ma sunan ku ƴan ƙauye shine dan birni dole sai mun gane cewa fa asalin mu yafi mana kuma mu dauki bukatun ɗan uwan mu fiye da bukatun kashin kanmu to idan mun yi haka shine rayuwar za ta zama mai inganci kuma wasu ma za su yi kwadayi mu amma mafi yawancin aksarin matasa wallahi san kanmu muke shi yasa kullum ake tafiya a bar ma ba
wallahi mun saka kishi akan ma san kanin da kai magana kana ji na wallahi musamman yanda yake magana cewa a taru a je gona ko kaman biki haka wani a cikin matashin saboda rashin hadin kai da rashin san ciwon kai na matashi sai ya zaga ya samu wancan gurbatattun ya musu shawara ga wanda ke har ya karbo wani abu ya kawo shiga da shi karshen ta wanda zaku tura a sai karen su ne kuka tura sai ku an bar ku a baya da sunan ku kun tura shi su kuma san
rayanu ya zai zama kare kuma
na'am
ya zai zama an tura kare
saboda ya zama cikin hannun su
to ma Nasiru Abrahama Anten sheka nake magana dole sai mun saka kishi ne yanzu duk wanda a cikin matasa a gunduma duk ko a karamar hukuma duk inda matashi guda daya ya fito yace zai iya tsayawa takarar dan majalisar jiha ko shugaban karamar hukuma sai kaga zuciya yana karewa sai aga an dauko dalaba ga mu a ba za a iya tallafa da kudi a iya a sai a masa tikiti a masa campaign a masa poster a masa abin nan ba amma da yawan matasa inda suka fi karfi wajen tallafawa matashi dan uwansu wajen kansila ana ganin gunduma ne ko ba ta da yawa a idan mu abokan sa na can anguwan da can anguwan muka rada da iya committee
ni ba ko kira na ga susu a gabanin shi ne idan har ana so matasan nan su fito a buga da su idan ba tsoron su ake ba to a sassauta kuɗin da ake saya na form na takara yawa idan har ba tsoron matasan suke su fito zariya su sai da har aka ce da buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa
kuma kada
ku daka ta nan matasa shi ma kun gobin Allah ya kai mu zamu kawo shirin karshe na wannan zantawar anan a madadin muryar Amurka
ni Nasiru Adamu Elhikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
da Nasiru yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda ya kammala ziyarar aiki a jihar Kaduna ya sha alwashin kawo karshen hare-hare na 'yan bindiga ko 'yan ta'adda da ya addabi jihar Kaduna da ma sauran sassa na arewacin kasar shugaban Buhari wanda ya kaddamar da ayyukan da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Rufai ya gudanar ya bayyana cewa jihar Kaduna tana da muhimmanci wajen harkokin siyasa da kuma mulki da ma hada kan 'yan Najeriya ba ma arewacin Najeriya kadai ba don haka yayi kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da hakuri domin gwamnatin sana ya bakin kokarinta na kawo karshen ayyukan 'yan ta'adda da kuma tabbatar da tsaro a ƙasar Najeriya baki daya sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya shaidawa shugabannin jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya cewa ko kadan ba zai koma harkokin siyasa ba kamar yadda suka nemi yayi Chief Obasanjo wanda yake karban shugabannin jam'iyyar ta PDP da suka zarce shi a gidansa dake Abeokuta ya ce yana nan a matsayinsa ko kuma alƙawarin da ya dauka cewa yayi adabo da harkokin siyasa musamman ma da jam'iyyar PDP yana mai cewa zai ci gaba da kasancewa uba ga dokacin 'yan Najeriya zai ci gaba da bada shawarwari ga kowane bangare ba tare da la'akari da bangaren siyasa ba ko kuma yankin da wani ya fito shugaban jam'iyyar PDP Yochia Ayu da tsaffin gwamnoni da kuma wasu jigajigan PDP ne suka ziyarce shi domin yin zawarcin sa ita kuwa jaridar The Guardian na cewa ya zaka gutun jihar Kano a arewacin Najeriya ta rufe wata makaranta inda mamallakin makarantar aka same shi da laifi ya sace wata dalibarsa mai suna Hanifa daga baya kuma ya kashe ta makarantar mai suna Noble Kids Academy dake karamar hukumar Nasarawa a jihar inda Hanifa ya shekaru 5 ke halarta an sace ta kusan wata guda kenan daga bisani kuma bayan an biya diyya aka gano cewa an kashe ta tuni dai wannan batu ya karade jaridu da sauran kafofin sada zumunci a Najeriya da wajen kasar inda ake kira ga hukumomi su dauki matakin da ya dace akan Abdulmalik Muhammad Tanko wanda ake zargin ya kashe dalibar sai kuma jaridar Vanguard yana cewa magoya bayan daya daga cikin shugabannin jam'iyyar APC mai mulki Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da tuni bayyana a niyarsa na takarar neman shugabancin Najeriya na adawa da na fidda gwani bisa hadin kan 'yan jam'iyya kamar da wasu shugabannin jam'iyyar da ma gwamnonin jam'iyyar ta APC ke bukatan a yi jaridar Vanguard ta ce magoya bayan Ahmed Tinubu na so ne a gudanar da zabe na keke da keke domin fidda dan takarar jam'iyyar na APC wanda zai takara a zaben shekara ta 2023 tuni dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gargadi jam'iyyar ta APC ta yi taka tsantsan in ko ba haka ba jam'iyyun adawa za su kwace mulki daga hannunta babban jam'iyyar Murya Amurka daga Lagos.
Abin sheka, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Murya Amurka. mai magana shi ne duk babban radio matankari a jahar Najeriya. Kore Amerika ina son bayyana ra'ayina dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta Najeriya na kashe mutane. Wannan abin abin alfini ne, abin takeici ne. Da fatar Allah ya ji kamar da suka mutu, kuma wannan Allah ya kawo ƙarshen shi. Alhamdu lillahi Qur'ani ya kawo mun Allah sallallahu alaihi wasallama. Biye na gode. Na kuma sauraron ku koyo shi tukur baban radio matankari a jahar Najeriya. Wassalamu ku ga lafiya.
Assalamu alaikum biye mai magana Uda Muhammadu a Jikuri a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Sai zan yi amfani da wannan damar da kuke bayar na cewar da su da albarkatun da kuke. Kuma kira na ga shugabannin aiko wasu wanda suka sawa shugaban gwamnatin soja na Mali da manyan karatun sa ta kuma akan tattalin arzikin su da kudaden su da rufe iyakoki. To wannan takunkumin da suka sa mu abinda muke gudu a nan baya tasiri akan shugabanni, abin da yake tasiri akan talakawa ne wanda basu je basu gani ba, ɗan kasuwa ne masu sana'a hannu akan su ne ke tasiri. Kuma su kuma shugabannin na Afirka su ma su kwatanta gaskiya. Kuma wannan ba takunkumin da suke suna tsoron su da kansu ba sayan adalci kenan. Muna fata Allah ya kawo mana shugabanni na gari masu kishin al'umma su masu kishin ƙasashen su a Afirka. Salamu alaikum yau.
Assalamu alaikum yau Hassan. Mai magana Malam Ibrahim Burfi Shana Urbo. A nan ƙarami kuma na zama tare da Najeriya da ke gidan ku. Kuma biyu Hassan ya so zan ba da rayuwa game da Najeriyan kamu. Ubangijin Allah wannan biki da ake addaba mu biki. Wannan masifa tsada ubangi Allah kawo mun ita ya Allah. Ina addu'a ina rikon addu'a da manyan malamai na Najeriya da duniya gaba ɗaya. A cikin mu da addu'a wannan ikirami da muka faɗa ubangi Allah hudda mu lafiya. Allah ya muka dara wa Allah ka sauke mana ita ka cikin mutane da ake Allah ka ayyana mana da ka sauke mana a rubutun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mai magana Malam Ibrahim Burfi Shana Urbo a nan ƙaramin kuma zama ba. Yar ba kina jira ne kidan ku biya sa na gode a tana lafiya.
Assalamu alaikum sashi wa sallamu alaihi wa sallam. Mai magana Alhaji Musa Amerika siya daga Kebbi Nigeria mun zo. Muna fatan Allah ka ba mu zaman lafiya a Nigeria baki ɗaya a kowane fanni. Bayan haka gaskiya ɗan ta'adda arewacin Najeriya kun ce amanan mu ko ta ce amanan arewa a sai an ka samu daga cikin su an samu da buri sun zama mutanen banza shashashu wallahi kun cutar da al'umma kuma kuna tare da shan Allah wallahi gobe kiyama akwai aiki gare ku saboda kun rigitar da ƙananan yare jarirai waɗanda ba su san ma me suke ci a duniya ba sai shiga cikin tashin hankali. Gaskiya kuna da haƙƙin al'umma da yawa kuma gaskiya Allah ba zai yahe muku haƙƙin shi kan Allah zai yahe na haƙƙi in ya ga dama amma na al'umma gaskiya kuna tare da aiki musamman a ce wai shamfara ka tuna Sokoto Kebbi Niger wai a ce musulmai ne sun ci amanan mu Allah ya isa.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a taƙaice.
Sojoji a Burkina Faso sun gudanar da zanga-zanga a wasu barkokin ƙasar don neman korar manyan hafsoshin sojan ƙasar tare da ware wasu ƙarin kayan aiki. A yayin da aka kwashe shekaru bakwai ana gwabzawa da masu kaifin kishin Islama. An fara tattaunawar kwanaki uku a tsakanin tawagar Taliban karkashin jagorancin mukaddashin ministan harkokin wajen kasar Amurkan Muttaki da gwamnatin Norway da wasu kasashe a birnin Oslo. Kana an ji cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargadi Rasha a jiya Lahadi cewar Washington ta san duk dabaru da Moscow za ta iya amfani da su don durƙufar da gwamnatin Ukraine, amma za ta ci gaba da shiga tattaunawar diplomasiyya da fatan ganin an sassauta tashin hankali a gabashin Turai.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya taimaka wajen haɗawa, da ma injiniyanmu na yanzu Kastalin ni Ibrahim Kaɗa Musigar ke cewa sai anjima, wassalam.